إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول يا ملائكة ليبوغ الله سبحانه وتعالى ساكي هدامو أولا مسلاتي ربما مسلاتي مدوس عجيها الجزاوة wannan yammaci na litinin 7 ga watan rabi'in al-awwal a shekara ta 1444 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, inda kuma shine 3 ga watan 10 a shekara ta 2022 na lissafin miladiya. Zaman mu na 62 a tattaunawar mu akan sunna da masu inkarinta. Har yanzu muna magana akan masaloli da suke da alaka da المدرسة العقلية الحديثة. منا مغانا كما أكام متن نأكو أولنا مفجي من طويتا أكام سسبو دا تاثير ديك دشي أكام ينزام نن دمكي تكي ينزو كل إنا فاتن ونن ونشين دليل ديسا مكدد دي أكام سا كما مسألو لن ديكاو دن كايما غنن ستو كايما غنن دوات أنن شبهو هي دا سو ما سو تاثير انتوا دشي musamman daga cikin masu da'awar tajdidi da waɗanda ma suka fito ƙuru-ƙuru suke inkarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa binta. To sun ji daɗin waɗannan maganganu da yayi na kuskure, kuma suka tafi a kansu suka ɗauki maganarsa a matsayin hujja a shari'a. To ba saboda wani abu ba, saboda wannan maganar da kuma zurfin da ta yi na yawo a cikin al'ummar musulmi sai sa muka ga daɗewa a kan haka. Makon da ya gabata mun tsaya kan daga cikin waɗanda suka tasirantu suka tafi zuwa ga wannan ra'ayoyi, musamman ra'ayin farko da muke magana shine ra'ayin raba sunna gida biyu, sunna amaliya, wanda kuma yake in an ce sunna ma to ita ake nufi, wani lokaci ya ƙara da mutawatira, wato sunna wadda practical ɓangare ko kuma abin da aka ruwaito na aiki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ake nufi da sunna. Duk abin da aka ruwaito kuma na kauli to baya daukar sa sunna, kuma don haka baya ganin wajibi ne abi. To wannan magana hakika mun bayyana dai kuskuren ta, to amma bamu kare maganar ba. Cikin waɗanda suka tasirantu da shi mun yi magana akan wani ana kiransa Jamal al-Banna, dan uwan Hassan al-Banna, ina jin akan sa ne muka tsaya maganar ta makon da ya gabata. Mun tsaya muna magana akan waye shi, saboda dangantakarsa ko in ce shi mai dangantaka ne kani ne ga Hassan al-Banna wanda ya kafa Ikhwanul Muslimu. To kuma shi dan boko ne, ba malamin addini ba ne, bai yi harkar addini da zuciya karanta ta ba, amma ya yi katsalandan ya tsoma bakinsa akan al'amuran addini, kuma ya yi kurakurai balganganci a wasu wuraren, saboda abubuwan da ya faɗa abubuwa ne da ba ƙuru-ƙuru suke, ma'ana ba su da wata shubuha, ba maganar malamai ma ya amfani da su ko ya amfani da ita har ya yi abin da ya yi ba, illa kuskure ne da kaucewa hanyar ƙuru-ƙuru, bal wasu maganganun kai ka ce ba musulmi ne ya faɗe su ba. Allah ya tsare, kamar abin da yake faɗi na ruguza sunna, dan yana cewa gaba ɗaya abin da ake ce ma sunnan nan ko hadisai wa ƴan kaɗan ne kawai ingantattu, duk sauran ba su inganta ba. Haka yana duk abin da aka kawo masa za su ce a wannan su ba su yadda da wannan ba, kawai ƙarya ce, ba sa jin nauyi za su ƙaryata. Daga cikin aƙidunsa har yanzu akwai at-tahayyulu 'ala shari'a wa adillatiha, kauce wa shari'a da yi mata wayo shine tahayyuli. Idan aka kawo wani abu na nassi da shari'a ta ce ga yadda yake ko nassi ya zo shari'a ita ce kaza, to sai ka ga suna kwane-kwane ana yin wayo a kaucewa bin wannan abu. Da kuma tsantsar hukunta son zuciya da son rai, duk wannan yana cikin abin da shi wannan mutumin ya siffantu da su, musamman yana da'awar kawo gyara a cikin al'umma. Su suna ganin gyara a cikin al'umma ba zai yiwu ba sai wasu abubuwa na addini an ajiye su a gefe, ko dai su ce ai wannan larura ce, ai muna cikin zamanin larura, ya za a ku ce abu kaza haram ne bayan kuwa gashi nan ko ina akwai shi, ba tare da kawo dalili na shari'a ba. Hakanan ko a ce ai wannan mimma ammat bihil balwa, wannan yana daga cikin abubuwan da shi ne dai kamar wancan din ya shiga ko ina ana amfani da shi, don haka don me za a hana shi. Daga cikin ra'ayoyinsa har yanzu ya baiwa kansa dama na nakadin komai na shari'a, duk wata doka ta shari'a zai iya cewa kai wannan mu muna da ra'ayi a kai, bai kamata a dauki wannan abun a tilasta wa mutane sai sun yi kaza ba a zamanin yanzu, zamani ne na wayewa, zamani ne na kaza da kaza. Haka dai wannan yakar shari'an ne da yakar bigaddin nazar an kaunil hukum sadiran ko ma'khuzan min ahadithin nabi au min nususi alquran, ba ruwansa ko daga qur'ani ne zai iya soke shi. Kaga ko wannan ashe ba magana ce ta hadisai ba ma, gaba daya ra'ayoyin ne kawai. Wannan maganar abin da ya kawo ya dauke ta shine ta dace da ra'ayinsu, shi yasa suka dauki wannan magana ta Muhammad Rashid Riba suke amfani da ita. Daga cikin manhajinsa sananne kuma shine manhajin da yawa daga cikin masu wannan makaranta, waɗanda a zamanin yanzu ana ce musu yan boko aqida, ko akwai yan boko wanda suka karanta boko kuma suka fahimce shi kuma aka amfana da su a duniya, to ko kuma waɗanda su bokon aqida ne ba sa san harkar addini a cikin rayuwarsu, to wannan su ake nufi da boko aqida. Haka dai yan zamanin yanzu ne naji suna faɗa musu wannan sunan. Daga cikin abin da wannan Jamal al-Banna ya shahara da shi shine neman kurakuran malamai da yada su. In aka ce wani malami ya yi kuskure, to kai ka dauka wannan nassi ne na shari'a ya yi wannan kuskuren, sai a yi ta kamba ma shi, a ta yadawa a jaridu, sai a yi sati guda ana rubutu a kansa, malam wane ya yi kuskure, malam wane ya yi kuskure. Kuma dama yana daga cikin hanyar su masu wannan irin aqidu saukar da mutuncin malamai, domin malamai su ne suke bayanin shari'a, suke bayanin addini har a fahimce shi. Idan babu su ba za a fahimci addinin nan ba. To idan aka yi isqatin wazininsu, aka ruguza su, aka rasa musu, aka rasar musu, a sairayar musu da mutunci, to za ka ga kenan mutane ba su da wanda za su amince da shi. Musamman lamarin addini yana da alaka da maganar siƙa, samun confidence a mutum da za ka karɓi addini gunsa. Idan ka gan shi da kai da shi wajen saɓon Allah duk iri ɗaya, da tunaninsa duk irin ku ɗaya, sai ka ga ba ka da sakin jiki da ka karɓi maganarsa. Haka idan har malami ya kuskure, aka yi ta ɗiɗiɗi da maganarsa, aka yi ta yaɗawa, za ka ga cewa wannan yana sabbaba mutunci na malamai ya zube. To mun karanta dai maganar da ya ambata, ya tabbatar da cewa babu wani rikici wai dangane da ingancin abin da Sayyid Muhammad Rashid Riba ya tafi zuwa gare shi, cewa sahabbai ba su yi nufin su sanya waɗannan hadisai da aka ruwaito na maganganu na ƙauli na furucin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai ba nufin sahabbai ne su sanya shi ya zama dinan da'iman, wani addini ne dawwamamme da kullum a kowane lokaci za a kalle shi ba, wai ba haka suke nufi ba. Kawai dai abinda aka ruwaito mana ne yadda yake sallah da azumi da zakato mu dau wannan, sauran maganganu da ya faɗa kuwa mu ajiye su, ko kuma mu ɗauki wanda muka ga zai mana amfani a zamaninmu. To kaga wannan kuwa ginshiki ne wajen ruguza sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin waɗanda suka faɗi wannan ra'ayi na ambata mana su Muhammad Tawfiq Siddiqi, wannan likita abokin shi Muhammad Rashid Rida, su Mahmud Abu Rayya, daga jin waɗannan sun turo hancinsu cikin magana ko ka san akwai matsala. Mahmud Abu Rayya mai wannan littafi na abuwa ala as-sunnati al-muhammadiyya, wannan mummunan littafi da a zamanin yanzu yana cikin kazaman littafai da aka yi wajen sukan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da su wani mutum Abdul Muta'al As-Sa'idi, su wani As-Sayyid Salih Abubakar Wad Abubakar kai, da kuma wani Isma'il Mansur Khalil, da Isma'il Mansur, da kuma wani Khalil Abdul Karim, da kuma Dr. Hassan Hanafi, duk waɗannan sanannu ne a Misira, wasu a Sham, da marubuta ne kuma sun shahara da rubuce-rubuce musamman a jaridu da mujallu saboda tasirinsu wajen yakar, ba za ka ce iya sunna ba, addinin ne generally suke yaƙa wasu daga cikinsu, to amma suke dogaro da abinda suka samu na sukan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko saboda sun samu mustashriqun sun yi magana, ko kuma da suka samu irin su Muhammad Rashid Rida din sun yi wannan tintibe sun fada akan wannan, suka dauka cewa to ga malamin addini ma ga abin da yake. Su al-mustashar Muhammad Sa'id al-Ashmawi da wani Mahmud Ismail da Ibrahim Fauzi, dukkan su dai sanannu ne a cikin marubuta. Kamar da na taba muku wannan tambihi, kuma da duk masu bibiyar lamura sun sani cewa a kowace ƙasa hanyar da ake bi wajen canja ra'ayoyin mutane kafin zuwan wannan social media ta yanzu, generally shine conventional media da aka sani, su television da radio, musamman radio, mu kamar a irinmu nan da karatu ba shi da ƙarfi, to ba abin da ya kai kuma jarida a gurin tsakanin masu iya karatu, tsakanin 'yan boko, an yi amfani da jarida da majalla sosai wajen shafin inda ya kamata su dosa. Waɗannan abubuwan shi yasa a kowace ƙasa duk inda ake son a canza mutane, to za ka ga waɗannan marubutan su ne sukan yi taka rawa, kamar yadda ake cewa mai ƙarfi wajen samar da wannan canji a cikin mutane. To wajen mai da raddi ga wannan ra'ayi, malamai suna cewa na farko wannan ra'ayi ai ba kuma tambaye ra'ayin da muke magana akai, raba sunna gida biyu, ta aiki a karba, ta kauli kuma a aje, ko to na farko wannan kauli kamar da Sheikh Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi mai littafin al-Anwar al-Kashifa da littafin at-Tankil, mun yi zance dai a kansa, ko cikin manya-manyan malamai a wannan zamani 1966 ya rasu, ya ce wannan kauli na raba sunna a ce amaliya ita za a yi aiki da ita, kauliya kuma ba ta zama wajibi a dauka ba, ko ma ba za a dau shari'a daga cikinta ba, wannan kauli ne muhdas, fararren abu ne, ma'ana ba a san shi a gun malamai ba, fararren abu ne, ba abu ne sananne a gun malamai ba. Abu na biyu, wannan nafi hujjiyatu sunna ta bangaren shi Sheikh Muhammad Rashid Rida ya yi ne bina'an akan, saboda ya yi gini akan mazhabarsa ta mafhumin sunna, akan fahimtarsa, wannan na faɗe shi makon da ya gabata, yadda ya fahimci sunnar shine ya gina wannan ra'ayi akai, tunda a fahimtarsa sunna ita ce kawai iya al'amaliya. To wannan yana cikin sababin kuskuren. Abu na uku, cewa aqwalin nabi sallallahu alaihi wasallam, yadda malamai suka tafi, hatta mafi yawan malaman usulul fiqh, wanda kuma kun ga su ne dai malaman fannin shari'a wajen mu'amala da nassoshi a istinbatin hukunci, wajen mu'amala da qur'ani da hadisi a matsayinsu na masajid na tashri'i, malaman usulul fiqh ai su ne asali a wannan zance. To dukkaninsu ko mafi yawansu sun ambata cewa aqwalun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam adallu ala al-hukm ash-shar'i min af'alihi, kuma gani zancen maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi ayyukansa nuni zuwa ga abin da shari'a take nufi. Ma'ana in ana so a dauki hukunci na shari'a wajiban, manduban, haraman, makruhan, mubahan, ko yawa, ko wujuban, nudban, kamar yadda ake cewa, ko haka tahriman, karahatan da ibahatan, waɗannan hukunce-hukunce al-ahkamul khamsa at-taklifiyya, in ana so a ɗauke su, to ɗaukar su daga ƙauli ya fi ƙarfi fiye da ɗaukar su daga fi'ili, in ji malamin usulul fiqh. Don haka ashe idan mutum ya ce zai ɗauki addini daga iya fi'ili banda ƙauli, to ya rusa mu'zamin shari'a. Mu'zamin shari'a ya rusa ta. Haka zance ne marar asali a faɗi wannan. Suna cewa annal aqwal aqwa fi dalalati ala al-hukm ash-shar'i min al-af'al. Wadhalika suka ce dan me annal aqwal hiya al-asl fi at-tabligh wal-bayan. Maganganu su ne asali wajen isar da sako da kuma bayani. Menene aikin manzanni? Isar da sako da bayani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne dan ya isar da sako daga Allah zuwa ga bayin Allah, yadda bayin Allah za su bauta wa Allah. To idan aka ce za a isar da sako, da me aka fi isar da sako? Da aiki koko da magana? Da magana. Yawa, da haka malamin usul suka ce wannan kuskure ne babba a ce ba za a dauki hadisan kauli ba sai iya hadisan aiki. Bal suka ce shi yasa ma تؤخر مباحث الافعال عن مباحث الاقوال باب السنه ان اكو سنه سي انتي السنه القوليه هو الاحاديث القوليه هو السنه القوليه sannan ace السنه العمليه شي فا kamar da muka ambata nan cewa zaka ga wata sunnar qawliya tana karfafar fi'iliya wata kuma fi'iliya sai take karfafar qawliya zaka tare suke ba dama ka raba su. Daga cikin abin da ke karfafar wannan annal ulama qassamu af'alahu sallallahu alaihi wasallam bi itibari dalalatiha ala al ahkam al shar'iyya. In ka je littafan usulul fiqh zaka samu malamai sun kasa ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun kasa su ta bangaren nunin su zuwa ga hukunce-hukuncen shari'a. An kakkasa su saboda me? Saboda shi fi'ili ya fi ɗaukar fassara fiye da ɗaya sama da ƙauli, ko yanzu idan mutum ne shigo in aka ce kai misali ba mutum ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ruwaito ya shigo masallaci ya yi wata sallah, ko an gan shi ya yi ɗawafi ko ya yi kaza ko ya yi kaza, shin daga wannan aikin za a iya fahimtar wajibci? Daga aikin ba a iya fahimtar wajibci ba, amma in ya ce ko aikata kaza to ko bai aikata ba wajibi ne, ko ba haka ba ne? To ashe ka ga kenan menene ya fi ƙarfi? Ƙauli ya fi fi'ili ƙarfi. To shi ne abin da suke nufi. Wannan abun kuwa ba a yi shi wajen ayyuka ba, ai wajen furuci. Shi furuci ba a kasa shi zuwa kashi kashi, wannan yana nuni zuwa ga najibi wannan. Na'am, akwai maganar fi'ili ko in ce umarni, al-aslu fil amri, ma abinda suka tafi zuwa gare shi ne mai al-wujub, illa ma dalla dalilun, ko wata ƙarina in an samu wani dalili dakhili ko khariji da ya nuna cewa wannan siyaƙin baya nufin wajibi, ko kuma a wani wurin a wani hadisin daban ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wani abu sabanin haka a wani lokaci, sai a ce to ashe kenan wannan yana nufin wannan umarnin ba wajibi ba ne. Amma in dai yayi magana kuma maganar ta zama mujarradatan anil qara'in, shi yasa in ka karanta a cikin littafin usulul fiqh ya abin da suke faɗa babu din tattaunawa su in sun zo akan al'amuru ne suke cewa al'amuru al-mujarrad anil qara'in, فالأصل فيه يدل على الوجوب. فالأصل فيه الوجوب. شيء أمرني إن ده باب وتعلامة ده تكي نون شيء وابا واجبي بني تو إن ده أمرني زودة من زن الله صلى الله عليه وسلم تو أمرني نيني واجبي تعب ذاك زونا مثالي أنا زوني ده من زن الله صلى الله عليه وسلم كيواني ميئيسي سيكون كذونا كتير كي كنا فهمتر بالليكي نفيبا أي بلا فهمت هكذا ko ba haka ba tambayi ba haka suka yi ba yana cewa ku tashi ku kaza daga sun zabura sun aikata akan samu wasu wurare kamar abin da ya shafi sulhun hudaybiya da kuma maganar umarnin su warware haji ne mai da shi umara har sai da sake maganar ya karfafa ta'aru a wancan sulhun hudaybiya sai da ummu sallama har ta jashi ta bashi shawara je kai kaza ka warware kai fara aski ne fara aski suka fahimci ashe wajibi yake nufi akan samu irin wadannan kaga nan kuma menene aiki ne ya karfafi wancan kaulin da yi to duk ana samu amma ka zo ka ce iya fi'ili ne za a yi aiki da shi kauli kuma ba za a yi aiki da shi ba to ai da aka san haka ma aka faɗa da shi ne ya fi dan samun wuri duk da cewa babu dalili akan kowanne Allah sa ana fahimta yawa fa af'aluhu aljibilliyya wal adiyya wal khassa la qudwata fiha kamar ayyukan da aka san ya aikata su ne bisa al'ada ko ɗabi'a ta yau da kullum ba ka cewa wannan wajibi ne a koyi da shi a kai dama mun faɗi wannan zance akwai abubuwa na al'ada shi a ce sa ake cewa sunna akwai abin da ake fahimtar wujubi a cikinsa akwai kuma abin da ake fahimtar najibi amma dukkaninsu ahkam ne shari'iyya wannan zan zo kansa mun zo matsala ta gaba duk da a cikin matsalolin da shi malam Muhammad Rashid Riba ya samu yar zamiya akai in ka karanta al-bahr al-muhit na malam Az-Zarkashi zaka ga ƙarin bayani akan wannan mas'ala na fifita kauli akan fi'ili wajen daukar hukunci wannan dai abin kuli mas'ala ta hudu ko in ce dalili na hudu akan fifita kauli akan aiki شيني قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله حال التعارض بين الأدلة إذا أكت أنسى مصابني فكان مجنى دكوم أيكي ما لمن أصول فيك سكت أنا جبات الد مجنى أبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يفدا دباكينسا شيء أكف جبات وشيء فكر في سما د أبين د أيكته أمين ونن من تين أجن mako ko uku ko hudu da suka bata malam ibn najjar al-hanbali dai daga cikin malaman mazhabar hanbaliya kuma bayanansa da yake kamar da ke cikin sharhul kawkab al-munir na al-futuhi juz'i na hudu shafi na 656 yana cewa وقدم قوله صلى الله عليه وسلم على فعله ان غباتر ده maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan aikin sa ma'ana maganganun sa sun fi aikin sa karfi zalika wa zalika li sarahati alqawl saboda shi furuci kurukuru yake wa li hadha uttafaqa ala dalalati alqawl shi sa aka yi ittifaqi akan mai furuci yake nuni zuwa gare shi bi khilafi dalalati alfi'l sabanin abin da aiki ke nunawa aiki yana iya daukar fassarori da yawa sama da kauli kauli ko tashabbi da sabanin da ke cikin sa ba yawa ne da shi ba an gane wajen fahimta yace ihtimali an yakuna alfi'l mukhtassan bihi yanzu idan ba anan ne ake samun sabani malamai idan wani ya kafa hujja da wani aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce ai wannan khususiyya ce ana samu wani agun malami ko babu ana samu to idan da baki ya faɗa cewa ai kaza za a ce khususiyya ce to kaga ba za a ce khususiyya ba don haka ashe kurukurun da kauli yake da shi wajen bayanin ma'ana da manufa fi'ili ba shi da ita wannan dai duk yana cikin dalilai da malamai suke amfani da su wajen karfafa wannan magana kuma daga cikin illar ko sababin gabatar da kauli akan fi'ili annal qawla yadullu ala al-hukmi bi nafsihi shi kauli yana nuni zuwa ga hukuncin ne da kansa da kansa wal fi'lu la yadullu bi nafsihi shi ku fi'li baya nuni akan wani aiki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wajibi ne ko makruhi ko haram ko kaza da kaza ba zai nuna maka ba sai an hada shi da wata karina ko kauli ko makamancin sa amma in ya fada da baki yace ku yi kaza to an san umarni ne umarni kuma asalin sa wajibi ne sai idan an hada da wani dalilin daban da zai nuna ba wajibin ba yustadallu bihi ala al-hukm biwasita shi fi'li ana iya kafa hujja da shi ne akan wani hukunci ta hanyar wasita wasita na karina ko kuma wasita ta baki wa huwa an yuqal shine misali a ce law lam yajuz zalika lama fa'ala kawai abinda za a ce shine ba dan abun ya halatta ba to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata ba iya abinda zaka tsaya kenan in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito ya aikata kaza shi yasa dama ainihin muntalaqin farko ko in ce matakin farko da fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke nuni akan sa shine me ibaha duk aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali abinda zaka kalla a cikin sa yana nuna me halacci shi yasa zaka ji an ce yushra'u yubahu an shar'anta ko ya halatta amma daukar wujubi a ce yajibu kaza ne annan nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu ba galibi zaka samu wannan kun gane wannan nan tan amma in kauli ne fa in yace ya ku masu kaza ku yi kaza ya masu kaza ku yi kaza to ya zo da shi ga umarni kawai ya zama wajibi ina jin dai wannan abin duk kun fahimce shi yanzu Allah subhanahu wa ta'ala bugu da ƙari akan wannan Allah madaukake amara bi ta'atir rasul ko Allah madaukake ya umarce mu mai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'atu takunu bi fi'li al-ma'muri wa tarki al-manhiyi anhu cewa kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a tana kasancewa ne ka aikata abin da ya umarce ka ka nesanci abin da ya hana haka ne to da umarni da hani daga ina ake samu su da kauli yanzu shi yasa kaga mujarrabin fi'ili baya nuna hani ko ba ku gane ba in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu kaza kawai sai dai ka ce da bai halatta ba da bai aikata ba ashe kenan me zaka kafa hujja da shi halatti amma zaka iya cewa wani abu kishiyarsa haramun ne zaka iya cewa kishiyarsa haramun bane wannan din da yace tunda ya aikata sai ka ce ya halatta amma sabaninsa babu dalili akan haramcin sa ko ba ku gane ba dan haka ba zai yi a yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙiƙanin da'a ba sai idan an bi aqwal amran wa nahya ya bayyana suka ce wal amru wan nahyu inma yakunani bil qawli na faɗi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayya tabbata a hadisi yana cewa uktub fa wallazi nafsi bi yadihi la aqulu illa haqq ku rubuta domin bana faɗin komai sai gaskiya to in ya faɗi gaskiya kake aiki da ita kace sunna ce qauliya kai da'a kai da'a don haka ashe wajibi abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ma qalahu amran aw nahya ina jin mun gama da wannan abu na biyar alqawlu bi adami hujjiyati sunnati alqawliya in muka tafi zuwa ga fadin cewa sunna ta qauli ba za a yi aiki da ita ba yaqtadi radda alaf alahadith wannan zai hukunta zai bayi zuwa ga ayi watsi da dubban hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin mafi yawan hadisai kauli ne sama da fi'ili ko ba haka bane wannan kaman mun faɗe shi abu na shida alqawlu bi adami hujjiyati as-sunnati al-qawliyah wannan din na rere ne daga cikin maganganun malamai wannan ra'ayi na cewa ba za a dauki ko a ce sunna qawliyah ba hujja bace yastalzimu minhu رد السنن العملية نفسها كنفسها wato wannan zai lazimta maka in ka ce ba za ka hadisai na kauli ba to hadisan aiki ma duk za ka yi watsi da su ko ba ku gane ba bal yastalzimu radda ahkamil fiqh al-islami bi rummatihi in har ka dauki wannan ra'ayin to gaba ɗayan fiqh za ka yi watsi da shi duk fiqh za ka yi watsi da shi li'annahu ma min fi'lin nuqila ilayna min tilka al-af'al illa wa qad ikhtalafa fi hay'atihi wa ahkamihi yanzu waɗannan ayyukan da suke cewa ayyukan ko sunna ta aiki kawai za a yi aiki da ita za a karba wannan aiki ne ba a ruwaito sabani a kansa ba ayyukan sallah ina ce har yanzu fada muke akan jalsatul istiraha ko da dora hannu da kabdu da me wani yake ne ba a yi ba a kasar Hausa akan kabdu ko ko kumanta ko da ke da yawa duk ba mani da yawa ba mani ba kwanan ba amma fitintinin da aka yi a kasan nan akan yan kabaru da yan sadalu duk wannan ne ba akan aiki ba ne to kuma menene ya tabbatar da sabanin da hujjoji wanne za a rinjayar wanne ne ba za a rinjayar ba mafi yawansu hadisan kauli ne da su ake amfani a rinjayar da wanda suka fi gaskiya ko ba haka ba ne za ka ba dama wajen tarjihin wani ra'ayi a ce ba ya amfani da hadisan kauli din ba sai iya hadisan fi'ili duk fi'ilin da aka ruwaito din to za ka samu kuma sabani to aka samu sabani da me za a rinjayar da wanne ne ya fi karfi da hadisan kauli da haka wannan matsalar dai ta bayyana cewa kuskure ne wannan ra'ayi na Malam Muhammad Rashid Riba abu na bakwai na karshe shine tadwinus sunnal qawliya dalilun ala hujjiyatiha yadda malamai suka zauna ma har suka rubuta mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na furuci din ya nuna maka hujja ce da in ka ce ba hujja ba ce duk aikin su Buhari duk ka rusa shi Al-Imam al-Bukhari ya fita ya yawo kilomita 1000 ya zagaye duniya yana neman hadisi hadisin manzo Allah akan guda ɗaya sai ya tafiya kilomita 1000 in wannan abin da zai je ya ciro na maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ta a gun wani in ba ta da amfani me yasa za su bata wannan lokaci haka wannan rubutun kawai tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rubuta tabi'ai su rubuta tabi'an tabi'ai su rubuta almajiran su ci gaba da rubuta an tattara mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakaf wannan ya ishe ka dalilin kan cewa hujja ce an fahimta to mu bar shi haka wannan matsalar mun gama da ita matsala ta biyu matsaloli uku na somi yau insha Allah amma ita wannan ta tsakiyar ba mai yawa ba ce magana ce akan abinda na ga Malam Muhammad Ramadani a cikin littafinsa da muke ta rerewo abubuwa da yawa daga cikinsa na ara Muhammad Rashid Rida al-muta'alliqa bis-sunnah ko fi qadaya as-sunnah nabawiyya ra'ayoyin Muhammad Rashid Rida a wasu matsaloli suke da alaka da sunna a cikin wannan littafin ya bayyana cewa Muhammad Rashid Rida ya bar wannan ra'ayi wannan kuga abin dadi ne in ya tabbata ko ba haka ba shi a binciken da yayi ya kawo maganganu da ya nuna lalle abin haka yake kuma ba dalilin da zaka karyata shi akai ko ka nuna ko kwantanka ya kawo wasu abubuwa halaye guda biyu da ya ɗauko cewa akwai wuraren da shi Muhammad Rashid Rida da kansa yake raddi ga wasu mutane wanda ya kira su du'atut taharruri wal madaniyya masu da'awar ƴanci da kuma bin tsari na zamani a shugabanci shine civil society kamar da ake yanzu civil society organization CSO din nan ko kusan su ne wakilan kasashen waje wajen tabbatar da mulki yadda suke so za a yi ko ba ku yadda ba wata ran za mu yi magana kila su ma akan waɗannan civil society organizations haka ake faɗa musu kuma sai a samu wani suna mai daɗi su ne masu bibiyar gwamnatoci da bibiyar al'adu da bibiyar mai sitar rubuta report ana kaiwa kasashen waje ai ta turo shugabanni na siyasa da gwamnoni ku yi kaza ku bar kaza duk an san sirrin komai ku bar wannan nan wata ran ayin shi to irin waɗannan akwai irin waɗannan ƙungiyoyi da shi lokacin Muhammad Rashid Rida yake mai da raddi kansu yake cewa daga cikin su akwai waɗanda ma ba sa aiki bi ahadithin nabi sallallahu alaihi wasallam al-qauliyya sai ke mayar musu martani to in kuma mayar musu martani ai kaga kenan ashe shi din ya bar ra'ayi to shine abin da shi Ramadani amfani da shi haka nan waɗanda ya kira ahlul bid'ati waɗanda ba sa ɗaukar ahadithin qauliyya sai al-ahadithul amaliyya ya kira su masu bid'a yawa wannan sai shi Ramadani ya yi amfani da kuma duk a cikin majalisul manar ya ce kusa da ƙarshen rayuwarsa to amma abin da bai faɗa ya gani ba kuma shi na so a ce na gani a ce waɗancan maganganun da har ya kafa wa hujja ya yi tasirin matsalar har wasu suka kwafa daga wurinsu suka ɗauka kamar wahayi an fahimta ai zai fi kyau a ce waɗannan maganganun nasa yi ishara zuwa gare su ya ce na kasance ina kaza ina kaza ni ma na tafi zuwa kaza amma gaskiya wannan magana ba daidai ba ce kun ga wannan ya fi fitowa da naski akan cewa ya bar abu amma dai duk da haka wannan din ba abin ya sarwa ba ne musamman mutum baya nan ba shi da rai in ka samu kofar da za a ce ya yi wani kuskure babba kuma sai ka katsanci wani abu a cikin maganganunsa da yake nuna ya tuba to ai neman masa kofar tuban nan ta fi sauki a kan cewa bai tuba ba in dai akwai in ko babu to a bar shi duk barna in an yi ta to wajibinta a bayyana ta kuma a gyara ta an fahimci abu insha Allah har ya ɗauko daga Mustafa Sibai yana ba da labari ya yi zama da shi Muhammad Rashid Riba ya amfana da shi kuma da kansa Mustafa Sibai ya yi hikayar wannan magana cewa shi Muhammad Rashid Riba ya bar wannan ra'ayi to kaga wannan shi ma abu ne da yake karfafa wannan zance tunda su Mustafa Sibai har ya sa baki cewa har yana cewa inda a ce Muhammad Rashid Riba yana da rai Mahmud Abu Rayya ya rubuta littafin nan nasa Abwa'un ala sunnati Muhammadiyya yace da yana da yaqini inji Mustafa Sibai cewa Rashid Riza zai mai da martani ga Mahmud Abu Rayya yace yana da yaqini haka to ala ayi halin muna fata Allah mu dauke gafarta masa abin da yake kuskure tunda wannan abu yana nan a cikin littattafansa wannan shine wajibin a bayyana wannan kuma yana daga cikin abubuwan da sanannen abu ne a gun malami in dai malami ya rubuta ra'ayin kuma ya saba ma daidai to duk yadda ake ganin girmansa wajibi ne a bayyana cewa wuri kaza kuskure kaza ya yi a yi shi da ilimi ba zagi ba ne ba cin mutunci ba a ce wane wuri kaza da ya ce kaza kuskure ne amma abin da yake daidai shi ne kaza shikenan ka gama wannan ita ce amana ta ilimi amana ce ta ilimi a kowace matsala sawa'u matsalar fiqhu ce ko matsala ta aqida ba a barin kuskure amma kuma a yi shi cikin mene ladabi yawwa irin yadda muka ga malamai suna yi malamai na Allah kamar a zamanin nan namu irin manyan malaman mu irin su Ibn Baz Sheikh Uthaymeen Malam Albani in kuga irin yadda suke raddi ai nan mun karanta maganar Sheikh Albani da yake mai da martani ga shi Muhammad Rashid Riba da addu'a ta fatan alheri duk da kuskuren da kuma har da dangana masa falalar fa'idanta da ya yi daga wurinsa a wurinsa ya koyi wannan harkar mata ya mai da hankali akan hadisi sahihi ko da'if to amma fa kuskure duk inda yake wajibi a bayyana mutane domin yana cikin amanar malamai aikinsu ne su bayyana abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba su ma in suka yi nasu kuskuren wata ran za a zo a bayyana cewa abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai ba haka tsarin abin yake yanzu ne galibi mun yi nisa da karanta labaran malamai da rayuwarsu da ɗabi'ansu da halayensu da yadda suka yi mu'amala da juna mun fi karkata zuwa ga ko kana tare da ni ko baka tare da ni wannan abubuwan kuma hakika suna bata lamari suna kawo abghain da ashahana a tsakanin musulmi umuman khususan daliban ilimi inda kuma wannan baya cikin abin da ya kamata a ce yana gudanuwa ana buƙatar tajarrubi lil haqqi ya zama cewa gaskiya kawai kake nema ba ruwanka da dangantuwa zuwa ga kaza ko kaza gaskiya qur'ani da sunna da fahimtar magabata kuma da ladabi ladabi wajen magana shi babu abin da zaka yi hasararsa dan ka tausasa lafazi wajen kokarin ka gyara wani ba hasara a ciki ko danka ne wani in kai masa ko jariri ba yanzu wani yaro haka mai karami yana shan mama in kai masa tsawa sai firgita ko ba haka ba ko ya fara fahimtar wani abu in kai tsawa da fada sai kasa gane ka sai ji babu baya son sa amma in ka tausasa masa ka dora shi akan abin da yake daidai maqsudin ka shine ya gyaru ya bar abin da yake ba daidai ba ni ina mamakin yadda wani lokaci muka kasa gane wannan abu saboda wani zai ce maka to ai gurin zafi ai zafi gurin sanyin ai sanyi to ni in na san in ta hanyar sanyin zan ci nasara dan me yasa na yi zafi saboda kawai a ce na fi kowa rike abin da yake daidai in na yi sanyin na fi cin nasara alal aqalla tunda ba tilasti zan dora kan kowa ba cewa zan yi ga gaskiya da kan mutum ya bi ta kansa in bai bu ba kamar da kuke cewa ba abin da ya shalle ni na yi iya abin da Allah ya dora min yi tana da sai ka yi iya abin da Allah ya wajabta maka ka sassauta magana ka yi abin da yake zaka ci nasara a kansa wallahi dai halin malamai in muka koma kansa insha Allah akwai nasara a ciki halin zamanin yanzu kuma wannan wani abu ne daban Allah ya tsare mu mas'ala ta gaba taqsimus sunna ila irshadiyya wa tashri'iyya daga cikin matsalolin da malam Muhammad Rashid Rida ya tafi zuwa gare su kuma wannan shi ma babban shi ma babban ne mu sa hankalin mu sosai akan wani zan nemi ta wato shi ma wannan zaniya ce da ya samu kuma karkashinta wasu suka bi bayansa suka gane musamman kuma waɗannan dai masu sukan addini ba zan ce masu sukan sunna ba masu sukan addini generally sun yi amfani da wannan maganar tasa ita ma sun wato dora ra'ayoyinsu a kai kamar ita ce hujja taqsimus sunna ila irshadiyya wa tashri'iyya Muhammad Sibiri ba yana cewa ana kasa sunna har yanzu zuwa wani gida biyu yanzu kun gane dai wancan sunna amaliya ko da me qauliya yanzu mujin maganganun da ya ambata da kuma rabbin da malamai suka yi to wani abun kuma wanda shi ma ya jawo matsala kasa sunna gida biyu ce wannan ai sunna ce tashri'iyya sunna ce ta shari'a ta daukar hukuncin shari'a zan bayanin me yake nufi da ita wannan kuma yace sunna ce tashriyarwa ta ishara ta dan nusarwa in kun ga ya muku dauka an gane yawa shine ma'ana abinda ya fahimta daga wannan kasan bari mu fade shi tun yanzu shine abinda yake nufi da tashri'iyya shine ilzamiyya ko mu gane larabcin ba ma'ana sunnar da tilas ne a yi aiki da ita akwai kuma sunnar da ba tilas ba ne to inda matsalar take shine da ya faɗi wannan sai yake cewa duk abin da ya shafi harkokin duniya to maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansu sunna ce irshadiyya ba sunna ce tashri'iyya ma'ana bai lazimce ka kai aiki da shi ba a babin abin da ya shafi duniya yau kamar shawara ce yi shawara ce dan dora ka kan hanya a baka shawara in kaga dama ka dauka in kaga dama ka aje in dai abin da ya shafi harkokin duniya ne dan haka ashe annabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam harkokin mai iya maganar addini da abin da ya shafi ibada da harkar gaibi kun fahimci wannan wannan akwai matsala ciki ko ba matsala akwai matsala to musuran ta zancen ta kuma daga cikin abin da shi Muhammad Rashid Ridha ya assala ya kafa sunna zuwa irshadi da sunnatu tashri'i akwai sunna irshadiyya sunna tashri'iyya na ambata mana misali yana cewa abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da alaka da tibb medicine at-tibb an-nabawi misali kamar abin da ya shafi habbatu sauda ko da makamancin waɗannan abubuwa in an yi kaza maganin kaza ne kaza maganin kaza ne wannan suna nan daya ruwan zamzam ko zuma da makamantan waɗannan wannan masail ne ta ta'allaku bi tibb masalolin medicine ne ko awi zira'a ko harkar noma wasa'iri umuri duniya da sauran al'amuran duniya la yu'addu min umuri ad-din allati yuballighuha an Allah ta'ala Allah Muhammad Rashid Ridha yace wannan ba a dauka su a cikin matsalolin addini da yake isarwa daga Allah ba a daukar wannan a matsayin matsalolin addini da Allah ya bashi umarnin ya isar wa inna ma yu'addu min ar-ra'yi ana lissafa wannan ne ana considering din sa part of ra'ayin sa ne ra'ayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa ismatul anbiya'i isma ta annabawa tsaro da Allah ya bai wa annabawa ba sa laifi ba sa zunubi la tashmalu ra'ayahum fi umuri ad-dunya bata shafi matsalar isma bata hado hadda matsalolin ra'ayi da suke ra'ayinsu bane in suka fada ashe kenan in annabawa sun fadi wani abu manzon Allah sun in ya fadi wani abu in ya shafi matsalar duniya in kaga ya sabawa wani lamari na ilimin wannan filin to zaka iya watsi shi mafhumin abinda wannan abin magana take nufi kenan to me daga dalilai da ya kawo kuma zan dawo kan dalilan ta'limin wannan ra'ayin cewa yake laysa min waza'ifin nabiyyin bayan furuqil kasbi wa asbabil ma'ayish yace baya cikin ayyukan annabawa bayyana wa mutane yadda za su rayu yadda za su yi sana'o'i da leburanci da kasuwanci da gini wannan ba aikin annabawa bane ko su gaya wa mutane allati yatawassalu biha ko yatawassalu biha ila sa'ati wath-thurwati kar-riyadiyati wath-tabi'iyati waz-zira'ati was-sina'ah ita wannan ba aikin annabawa bane su bayyana mana waɗannan li'anna hadhihi al-umura mimma yasilu ilayha al-bashar bisa'ihim domin wannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da dan adam yana kaiwa zuwa gare su ne ta hanyar kokarinsa da dajewarsa da bincikensa da karatunsa wani abu wasu abubuwan duk ba ƙarya bane nan abin da yake ambatawa bihasabi sunanin ilahiyya gurgudan sunnar Allah yadda ya dora dan adam ya sanya shi a matsayin khalifa a wannan ƙasa yayi exploring din ƙasa ya bincike ya gano abinci ya bincike ya gano wuta yanzu hanyoyin da aka gano wuta da sauransu a kunga duk ba a hadisai bane a gano kokarin dan adam ne gaggano su ko to matsalar dai ita ce alakantar da wannan kuma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda akwai wani abu da zai kai zuwa gare shi wanda yake sakamakonsa ba shi da kyau za mu gani in ta hanyar waɗanda suka ɗauki wannan zancen suka yi amfani da shi daga cikin masu yakar addini ko sunna mu ji yadda suka yi wa natijata hadha at-tadrib sakamakon wannan abu da shi Muhammad Rashid Ridha ya karrara shi ya tabbatar da shi ta wannan sura yara al-Sheikh Muhammad Rashid Ridha anna rid to kuji based on wannan takririn ne tunda ya fito da wannan ra'ayin ya bayyana shi, ai kun gane me yake nufi. Sai ce to ko tunda haka ne radd misl hadhihi al ahadith al irshadiyya la yadurru iman al muslim, watsi da irin waɗannan hadisai na shawara na nuni to ba zai cutar da imanin mutum ba. Mana idan aka kawo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan habbatu sauda ko wani abu, kace kada Allah ya rabu da mu da wannan ba maso. Muhammad Rashid Rida ce wannan ba zai cutar da imaninka ba dan kai watsi da hadisin annabi a cikin mas'alar ne bisin ko makamancin. Kun gane inda zancen ya dosa? Sai ce ga nassin maganarsa zan karanto mana. Yace wa ammal ahadithu ay hadhihi al ahadith fala yadurru fil iman inkaru ayi hadisi, duk wani hadisi da kace baka yadda da shi ba to imaninka ba abin da ya taba shi. Wa hiya ala aqsam, ife zaka kasa waɗannan hadisi zuwa kashi biyu. Fama kana minha muta'alliqan bi umuri dunya, daga cikin hadisan abin da yake da alaka da lamarin duniya la yajibu al akhdhu bihi, ba tilas ne ka dauka ba. Wa yajuzu an yakuna khafa'an, zai iya zama kuskure ne ma shi ra'ayi, zai iya zama kuskure. Sai ce kama fi hadisi ta'birin nakhli, to wannan hadisi shine farko shine karshe na hujjarsa, bai kawo wani hadisi akan wannan ba sai wannan zancen. Hadisin Aisha da Anas na yin kilili, a kusa hadisin kilili da wuce ya ga mutane suna kilili ya ce wannan mai kuke sai ce a ai barbara ce ake wa binnan macen dabino, in aka sa namijin dabino ko namijin aka sa mace to yana kaza da kaza. Sai ce antum a'lamu bi umuri dunyakum, ai ku kuka fi sanin sha'aninku na duniya. To sai kafa hujja da wannan ashe kenan duk wani sha'ani na duniya za ka iya ajiye hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa. Kun ba ji wannan zancen? To tunda an ce lokaci yayi mu tsaya a nan, raddin matsalar da sake tattaunata mu je zaman mu na gaba insha Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta, Allah ya tabbatar da mu akan tafarki madadici. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.